الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren juma'a ne daidai da daren 22 ga watan juma'a dal uda hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shekara 1433 daidai da 12 ga watan april shekara ta 2012 wannan shine kasan na 94 daga cikin jeren jiya karatu ta littafin fiqh sirah wallafar professor zaid abdul karim zaid Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. Idan jama'a basu manta ba, muna karkashin fiqh sirah min wusul al-madina ila nihayati ghazwati bani quraiba, ma'ana tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga isowar da annabi ya yi zuwa ga madina har zuwa lokacin da aka samu matsala tsakanin shi da yahudawan bani quraiba, suka ci amanar shi suka gayyato kafirai don a zo a yi mishi juyin mulki sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bayan da muka ji daga cikin manya-manyan darussan da ke ciki shine isowar shi ta farko, sai ya bada muhimmancin gina masallaci, ya bada muhimmanci tsakanin muhajirai da ansarawa a samu ainihin kyakkyawar alaka da kuma zumunci na ƴan uwantaka, wanda har ya fifita wannan zumunci na ƴan uwantaka ya fi na jini. Bayan mun gama karanta wannan tarihi, a yau za mu tashi inda malai yake fawa'idu hadhal mawqif min as-siratin nabawiyya, fa'idoji na iya wannan yanki da muka karanta na tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abin da yake nufi da wannan yankin shine al-mu'akha bainal muhajirin wal ansar, wannan ƴan uwantaka da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hada tsakanin muhajirai da ansarawa. Waɗanne irin fa'idoji ne da ke cikin wannan ƴan uwantaka? Al'ula, malam ya ce fa'ida ta farko, hadha al-adadu al-kathiru min al-muhajirin alladhina qadimu al-madina, waɗannan tarin jama'a masu yawa daga cikin muhajirai da suka iso madina daga makka, walaysa ma'ahum ma yaqutuhum, ba su da abinci, walaysa ladayhim ma ya'wihim, sannan ba su da wurin zama da zai ɗauke su, tarakul ahla wal amwala khalfahum, sun baro iyalansu da dukiyoyinsu, wa wasalu ila unasin lam yasbiq lahum bihim ma'rifa, suka zo suka riski mutanen da yake babu sanayya a tsakaninsu da su kafin wannan lokaci, fi ardin, suka same su a wani gari ko a wata ƙasa, lam ya'lafu al-aisha fiha, ba su saba da rayuwar wannan garin ba, domin hatta yanayin garin Madina sai da suka rinka zazzabi kamar irin su Bilal da makamantansu. Innaha mushkila waifa, wannan matsala ce babba, tawajaha ha'ula'i tasta'asi tuwada ko innaha mushkilatun waifa tuwajihu ha'ula'i tasta'asi ala fuhulir rijal, wato matsala ce babba wadda ainihin ta fuskanci waɗannan mutane, wadda take kuma matsalar wato gagararriya ce ga manya-manyan mazaje, manya-manyan mazaje waɗanda yake sun shirya mata tana ba su wahala, balle waɗanda suke baki. Wa ma'a zalika, tare da irin wannan matsala, faqad hallaha ar-rasul sallallahu alaihi wa sallama hallan jazariyan, tare da haka annabi ya warware wannan matsala warwarewa ta gaba ɗaya, wato tun daga tushenta ya tumɓuko ta, wa hawwalaha ila ukhuwatin islamiyya, ya juya ta daga matsala sai ta koma ta zama ƴan uwantaka ta musulunci, farida wadda yake ba a samu irinta ba, nabi'a min alqalbi, wadda yake ƴan uwantaka ce ta taso tun daga zukata, ta tamayyazu bis-sidqi wal wafa, wadda ta sha bamban da duk wata ƴan uwantaka saboda tana cike da gaskiya da kuma faɗe da cikawa, wattaqarrub ila Allah azza wa jalla, da kuma yi domin neman kusanci zuwa ga Allah mai buwa da ɗaukaka. Wannan fa'ida ta farko, ya kai da kake saurare ko kake bibiyar karatu ta zama kamar sharar fage ne game da fa'idojin da za su biyo baya. Abinda wannan magana take nufi, mutanen nan baki ne suka daro iyalansu da dukiyoyinsu a bayansu a Makka, suka iso garin da ba a san su ba, ba su san kowa ba, suka iso kasar da ba su saba da ita ba, ba su kuma saba da rayuwa a cikin ta ba. Me kake tunanin irin wannan rayuwar? Mutum zai samu kanshi a babbar matsala. Amma duk da girman wannan matsala, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da iyawar da Allah madaukakin sarki ya hore mishi, sai ya warware ta. Madadin ta zama matsala da za ta kifar da su, sai ta koma sai ta zama ƴan uwantaka kuma ta zuci, wanda yake ansari na kaunar muhajiri kauna tun daga zuci, muhajiri na kaunar ansari kauna tun daga zuciya. Sannan duk abin da muhajiri ya bude baki ya fadi na yayi hijira saboda Allah da gaske ne, abin da ansari ya fadi ya tarbe shi, to yana nufin ya tarbe shi ne da gaske. Kuma dukkanin su sun yi wannan ne da nufin ibada suke, wanda suke neman su samu kusanci zuwa ga Allah. Kaji wannan fa'ida ta farko da malam yake nuna maka. Kinan idan kai ka fahimci me malam yake ishara, yana ce maka ne duk wata matsala wadda ta shafi addini ko ta shafi rayuwa, naka gabatar da ita a gaban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da iyayar da Allah madaukakin sarki ya hore mishi, zai warware ta a waye gari. Madadin ta zama matsala, ta waye gari ta zama alheri. Wannan dama yana daga cikin sunnar Allah. A cikin Alkur'ani Allah ya bamu labarin masu laifi, wadanda yake laifi ya kai laifi, amma kuma sai Allah madaukakin sarki ya gafarta musu laifin. In ya gafarta musu, sai ya juye wannan laifin ya markade laifin, sai laifin sai kuma ya zama lada. Kaga sun tafi ne da nufin suna fuskantar barazana ta azaba, amma kuma sai Allah madaukakin sarki ya fuskance su da wannan zunubin, ya gafarta musu. Kuma da ya gafarta zunubin bai watsi shi haka ba, sai ya juye shi sai ya zama hasana. Ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Idan kun fahimci wannan da kyau, kenan hakikanin matsalolin da a yau gidajenmu da yawa suke fama da su, da makarantunmu, da masallatanmu, da ofisoshinmu, da kungiyoyi, da dariku, da abubuwan da ake fama da su tsakanin wane da wane a kasuwa, da matsalolin da wane da wanta suke fama da ita, gaba ɗaya abin da ake ce maka da a ce za a aikatar da irin shawarwari da nasihohin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, da an fita daga cikin wannan ainihin matsala baki ɗayanta. Dubi irin yadda Jabir ya samu kansa a halin takaici da matsala da galabaita ta rayuwa, da rasa inda zai saka kanshi. Mahaifin shi dattijo ne, aka kashe shi a wurin jihadi, ya bar mishi ƴaƴa kanne ɗan tura gutsa mata guda tara, ƴaƴa kanne mata guda tara, ɗan tura gutsa ƴan ƙanana ba wanda ta isa aure. Sannan ga dindin bashi, kuma ga masu bin bashi sun kafa kafan zuka, saboda suna ganin akwai wata katuwar gona mai cike da dabinai, za a zo a yayyanka musu ita su kuma su samu. Me kake tunani a mutu a bar wa yaro ɗan shekara 17 irin wannan fitina? Haka in ya zauna sai ya taguri, sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kiraye shi, yace me yasa kullun sai in ganka cikin tagumi da damuwa? Sai yace me yasa bazan zauna cikin tagumi da damuwa ba? Mahaifina kafin ya rasu ya kira ni ya ce, babu wani rai bayan naka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake ji sai nawa, amma kuma gashi za a kashe shi, yana ji a jikin shi cewa gobe yana daga cikin farkon waɗanda za a kashe. Kuma gashi an kashe shi, ya mutu ya bar basuka da ƴaƴa da kuma ainihin matsaloli na rayuwa, ya ce di ya bari a hannuna. Shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fara kwantar mishi da hankali tukuna, ya nuna mishi cewa mahaifinka da ya mutu a wurin jihadi to bai mutuwar banza ba, ba kuma asara yi ba, domin yana ainihin can a aljanna. Kaga yanzu hankalin Jabir ya kwanta. Na biyu, abin da ya biyo bayan bashi kuma yace ka gaya musu duk mu haɗu da su a wannan gona. Akai sammako irin alhazai ne na birni, waɗanda sun saba da mugunta, ba su da tausayi, dan haka da sassafe sun riga kowa zuwa gonar da suka je tsammanin su gonar za a yanka musu. Dama menene suke bin bashi? Dabino ne. Annabi ya sa Jabir ya hausa mai rinka kakkabowa, aka bi aka aunawa kowa aka biya shi bashi ragowa. Kuma Annabi ya ce ka je ka ci da waɗannan marayu, ya ce kuma in sun girma ka zo ka gaya min, za a san yadda za a aurar da su. Ka duba irin waɗannan matsaloli waɗanda za su sa bugun zuciya ta kar mutum, amma Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya maganin su. Daga lokacin ne Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sanarwa ya ce ana aula bil mu'minina min anfusihim. Daga yau duk wani mu'mini ya sani da cewa ni ne mai gidan shi, kuma na tsaya mishi, kuma na fi shi sanin da damuwar matsalolin shi. Man taraka malan faliwarasatihi, wanda bi ya mutu ya bar dukiya, magada su je su gada su raba. Wa man taraka ahlan wa dainan fa ilayya wa alayya, wanda ya mutu ya bar bashi da iyalai, bashin yana kaina, iyalan kuma a kawo min, zan dauki nauyinsu. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anan wace matsalar ta rage wa maraya wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ainihin warware ta? Ba, babu. Da wannan za ka gane gaskiyar waƙan da baffan shi Dattijo Abu Talibin yake mishi. Yake cewa wa abyabu yustasqal ghamamu biwajhihi simalul yatama ismatul lil aramil. Manzon Allah gata ne ga duk wata mata da miji ya mutu ya batta. Manzon Allah shine uba ga duk wani maraya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kar ku manta kirarin da uwar gidan shi Khadijatul Kubra ta mishi, da take ce mishi kalla la yukhzika Allahu abadan. Tace na rantse da Allah har abada ba zai wulakanta ka ba, Allah ba zai wulakanta ka ba. Daga cikin abubuwan da ta lissafa, sai ta lissafa kana taimakon marayu, kana taimakawa gajiyayyu. Duk wanda ya shiga matsala, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama za ka tsaya mishi. A ƙarƙashin wannan zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama rahma ce, kamar yadda Allah ya bayyana a cikin Alƙur'ani, kuma haske ne. To wannan hasken ina son jama'a su gane bai dusashe ba da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, domin ga Alƙur'ani nan ana karantawa, ga sunna shi nan ana karantawa. Wannan rahmaniya wadda ya zo da ita bata ragu ba ko kaɗan da rasuwar shi sallallahu alaihi wa sallam. Amma al'ummar musulmi ne aka samu taka'usi ja da baya, da ƙarancin gogewa game da ilimin sunna, da ƙarancin masaniya game da sirrori na Alƙur'ani. Shi yasa ga Alƙur'ani ga sunnar a gaban mutane, amma kuma suna tare da matsaloli, matsalolin da ke saka musu hawan jini, wanda ke bugun zukatansu suna mutuwa. Abinda wannan magana take nufi, a yau duniya gaba ɗaya ta kama da wuta, kaf fire on the mountain, ko ina yanzu wuta ta kama, imma na siyasa ko na addini ko na tattali ko na kabilanci ko wani abu daban, babu inda ake zaune lafiya a yau a duniya. A ƙarƙashin wannan ina Alƙur'ani ina sunna? A yau ƙasashen musulmi sun fi kowaɗanne ƙasashe shiga tashin hankali da damuwa, ina Alƙur'ani da sunna? Inda za ka gane cewa ba kuɗi ba ne, ba dukiya ba ce, ba yawan mutane ba, ba yawan malamai ba, ba yawan ƙwararru ba. Ƙididdiga ta nuna cewa ƙasashen duniya na musulunci sun fi ko'ina dukiya, amma kuma musulmi yau sun fi kowa mabarata da galabaitattu, talauci ya fi bayyana a cikinsu. Mu ne muke da mutane irin su Sayyidina Umar, waɗanda suka assasa tsarin gudanar da mulki a bisa hasken Alƙur'ani da sunna. Me yasa a yau mu ne siyasa ta fi kowa rikicewa a duk inda ka same mu a duniya? A yau ƙasashen Larabawa, inda aka rubuto waɗannan littattafai, a inda wahayi ya sauka, gaba ɗaya suna cikin ruɗani na siyasa, suna cikin ruɗani na tarbiyya, suna cikin ruɗani na tattali, me yasa barin wannan hasken da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi? Dan haka idan har annabi ya yi amfani da alqur'ani da sunna ya daidaita kan waɗannan sahabbai ya warware matsalolinsu, to babu abin da zai sa a yau ba za a iya amfani da alqur'ani da sunna ba wajen a daidaita kan musulmi a kuma warware matsalolinsu. Sai in an samu gazawa game da kyakkyawa ko ingantacciyar fahimta ta waɗannan qur'ani da sunna, ko kuma an yi musu kyakkyawar fahimta amma kuma kowa ya haudala da gauran dutse akan cewa inda ya kwana anan zai tashi, to in ɗayan waɗannan suka faru babu shakka al'umma za su samu kansu a cikin halin da suke ciki. Samuwar kai a cikin wannan halin kuwa to barazana ce na cewa ƙarshen al'umma ya taho, domin duk al'ummar da ta zama ba ta cikin haɗin kai, duk al'ummar da ta zama babu zaman lafiya a tsakaninta, duk al'ummar da ta zama ƙiyayya ce da gaba a tsakaninta, ganin ƙyashin juna da kuma wulaƙantar da juna, rayuwa a kan rashin bin tsari, to babu abin da zai sa wannan al'umma ba za ta hallaka ba. Allah ya kiyaye. Don haka ka ji wannan fa'ida ta farko, abin da take isharantar maka matsala duk yadda ta kai matsala annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama na iya maganinta da izinin Allah. A nan zan tunasashe ka maganar wani katafaren bayahudi wanda yake cewa wallahi rigingimin da duniya ta samu kanta a yau, wanda majalisar ɗinkin duniya ta kasa ɗinkewa, da Muhammadu annabin larabawa na da rai da ya warware waɗannan rigingimin kaf, yana kashin gida yana shan kofi guda na shayi. Allahu akbar. Na daga cikin hanyoyin tabbatar da gaskiyar abokin jayayya shine abokin jayayya shi ya bada shaida ta gare a kai a duk duniya. Allah ba shi da makiya irin Yahudawa a duk duniya. Manzon Allah ba shi da makiya da suka tsane shi suka ki jinin shi irin Yahudawa. Amma kaga wannan katafaren ba Yahudi, Allah ya matsa bakin shi ya faɗi irin wannan gaskiyar. Waɗannan irin maganganun jama'a akwai inda na tattala, zan kawo mana ire-iren su sun kai guda 50 waɗanda muka tattaro su abrar tarih a tsawon tarihin daga zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama zuwa wannan zamanin, irin yadda waɗannan kafirai da su suka rikita duniya amma suka ba da shaida cewa da Muhammadu ne da ya ba da shawara kaza, da shi ne da ya san yadda za a yi. Kenan duk wani rudani da ke faruwa na'am a bisa sanin su ne haka abin yake. Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga makircinsu. Asaniya fa'ida ta biyu, albad'u bil mu'akha yadullu ala ahammiyatiha. Farawa da annabi yayi da hada zumunci tsakanin ansarawa da muhajirai, to wannan yana nuna muhimmancin irin wannan zumunci na al'ummomin da ka hada su a wuri guda za ku yi aiki tare. Wa inna min a'zamin ni'am 'ala al-muslimina ni'matul ukhuwa fillah. Hakika na daga cikin mafi girman ni'imomi ga musulmi da Allah ya yi musu shine ni'ima ta ƴan uwantaka. Wa indal hadisi 'anil ni'am. Idan muka zo muna hira ko muna tattaunawa game da ni'imomin Allah, allati yuzakkiruna biha al-Qur'anul Karim, waɗanda al-Qur'ani ke tunasashe mu game da su, najidu anna awwala ni'ma hiya ni'matul ukhuwa. Za mu samu cewa ni'imar farko wadda al-Qur'ani ya fara jinjinawa da musulunci ya zo da ita ce ni'ima ta ƴan uwantaka. Allah ya ce wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da. Ku tuna ni'imar Allah madaukakin sarki gare ku domin da makiyan juna kuke. Fa allafa baina qulubikum, sai Allah ya hada zukatanku. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sai kuka waye gari kuka zama ƴan uwan juna saboda ni'imar Allah. Wa kuntum ala shafa jurfin minan nar, wa kuntum ala shafa hufratin minan nar. Kar ku manta kun samu kanku a wannan lokaci saboda ƙiyayya da gaba da kafirci da ƙin juna, kun samu kanku a gaba ne ta wuta. Ma'ana ba dan ni'imar musulunci da kuka zama ƴan uwa ba, waccan rayuwa da kuke to kuna ta yin fagamniya ne a gaba wuta, ku mutu ne kawai ku afka. Allah yana tunasarshe da al'umma halin da suka samu kansu ne. Kai yanzu idan ba dan ni'ima ta musulunci ba, yaushe kake tunanin Bahaushe da Bafulatani za su zauna inuwa daya? Kaje ka binciki tarihin Bahaushe da Bafulatani, abokan gaba ne, abokan gaba na gidi a tarihin rayuwarsu. Amma yau saboda ni'imar musulunci har an samar da wata al'umma mai suna Hausa Fulani. Shine da wahala ka ga Bahaushen da bai da alaka da Fulani, da wahala ka ga Bafulatanin da bai da alaka da Hausawa. Sarki ya tabbata ga Allah, menene ya haɗe su? Musulunci ne ya haɗe su. A daidai lokacin da duk irin yadda kake ganin kafiran kudancin ƙasar nan kansa a haɗe, har yau babu wata ƙabila da ta narke da wata ainihin ƙabila. Babu. Babu wata ƙabila wadda ake cewa kalabari Ibo, amma ɗan ƙabilar kalabari ya yi kama da Ibo, ɗan ƙabilar Ikwere ya yi kama da ainihin ɗan ƙabilar Ibo, amma ba sa haɗewa ko sun yi auratayya a tsakaninsu. Ƙabilar Urobo da Ishakiri a cikin garin Mwari a Delta State sun yi kama da juna har ba ka iya bambance su in kai ba su ba ne, amma har yau yaƙar juna suke. In ka tafi yammacin ƙasar nan, ƙabilun Madakeke da su da wasu ƙabilu na kusa da su nau'i ne na Yarabawa gaba suke da juna. Duk me yasa? Saboda kafirci. Amma duk al'ummar da zaka je ka samu musulunci ya ratsa tsakaninsu, za ka ga cewa wannan ƙabilar da wannan ƙabilar sai ga suna neman su rikide. Kafin tafiya ta yi tafiya shi kenan sai ga sun rikide, saboda ni'ima ta musulunci. To abinda Allah Maɗaukakin Sarki ke tunasarshe mu, kun ga waɗannan yaƙe-yaƙe, wannan gaba da wannan ƙiyayyar da an zauna a cikinta aka rayu aka kafi wurin Allah haka, to ana isa kawai wuta Allah zai zuba mutane. Shi ne Allah yake cewa wa kuntum ala shafa hufratin minan nar, kuna gaba ne ta wuta, fa anqadhakum minha, sai Allah ya kubutar da ku saboda kawo Allah maɗaukakin da Allah ya wa addinin musulunci, zuwan da manzon Allah ya da alqur'ani da sunna. Abinda wannan yake ishara shi ne, ma dama akwai alqur'ani da sunna, bai kamata al'umma su rabu ba. Ya kamata al'umma su yi haƙuri da juna, su maida kansu ƴan uwan juna. فبدأ بنعمة الأخوة ثم نعمة الإنقاذ من النار. Sai Allah ya fara jinjina wa ni'ima ta ƴan uwantaka, sannan kuma ya bayyana ni'imar kubutar da su da ya daga wuta. ولعل الثانية طريقها الأولى. Malam yace ga alama mai yiwa fa ita ni'imar nan ta biyu kubutarwa daga wuta, to ta farko ce hanyarta. Idan ba a samu ƴan uwantaka ta imani ba, to babu shakka ba za a kubuta daga wuta ba. Fa bayyana hatainin ni'mataini min at-tarabut, sai ce fa bayyana hatainin ni'mataini min at-tarabut al-wasiq, dan haka tsakanin waɗannan ni'imomin guda biyu to akwai alaka mai ƙarfi. Ni'ima ta ƴan uwantaka da kuma ni'imar kubuta daga wuta ba sa rabuwa. Matakar ku ƴan uwan juna kuke kallon junanku, kuna ƙaunar juna, to kun kubuta daga wuta. Matukar kuna nan kuna gaba da ƙiyayya, to har yanzu kuna kan gaban nan ta wuta. Dan haka al-ukhuwa wal iman fariqan, ko qarinan. Al-ukhuwatu wal iman, da ƴan uwantaka da imani, to agwama suke da juna. Wa ukhuwatun bila iman la ta'adu an takuna masalihan muaqqata mutabadila. Yace duk inda kaga wata ƴan uwantaka ba tare da imani ne ya hada ta ba, ko to wannan ƴan uwantakar ba za ta ketare an yi ta ne don samun wata biyan bukata ba, kawai ta zuwa wani lokaci wanda kai ka samu daga gare ni, ni in samu daga gare ka sai a watsi. Ka dubi ƴan uwantakar ƴan siyasa, a lokacin da suke jam'iyya daya za su haɗu su yi makirci su yi mugun abu, daga lokacin da ɗayan ya gane cewa ci gaba da zaman shi cikin jam'iyyar ba zai ci gaba da saman mai da abin da yake so ba, sai tsalle sai ya rabu da waɗannan, sai koma ya zama gawurtaccen maƙiyinsu. Allah ya sa ka fahimci haka koda ga ƴan siyasar Najeriya. Sun suna jam'iyya ɗaya zaka ga sun hade kai. Komai tare suke baka san kansu ba. To wannan ƴan uwantakar babu imani a ciki. Amma abin da ya hade su shine me? Masalih muakkata. Wasu fa'idoji ne da suke samu na dan wani lokaci. Mutabadila wanda wannan ya samu da wannan, wannan ya samu da wannan. Wama asra'a ma tatafattatu wa tantahi, yace cikin gaggawa zaka ga irin wannan dangantaka ta watse kuma ta ainihin kare. Ka dubi wannan misalin a cikin ƴan siyasa ba sai ka je da nisa ba. Kafin wani lokaci sai ka ji an hada su a filin menene hannunka da yawa, menene ku tsaka mai wuya, wannan yana zagin wannan, wannan yana tsine wannan, amma a jiya su suka hadu suka yi makirci kaza, su suka yi makirci kaza, su suka yi makirci kaza. Yan uwantaka ce ba tare da ainihin imani ba, amma yan uwantaka wadda take da imani sai malai yace ammal imanu bila ukhuwa, shi kuma imani in har da ba a same shi ba tare da yan uwantaka ba. Fa yaqulu ta'ala, to baraka ji abinda Allah yake cewa, innamal mu'minuna ikhwa, su dai mu'mine ƴan uwan juna ne. Kenan dole in dai da imani akwai ƴan uwantaka. To in ko har mutum ya ce ga imani amma babu ƴan uwantaka ko, to imanin irin na Yahudawa ne. Shine Allah yake cewa bi samaya amurukum bihi imanukum in kuntum mu'minina. Ba Yahude zai iya kulla makirci akan dan uwan shi da yake da'awar cewa akwai aqida daya ko addini daya ko manufa daya, amma zai iya kulla makirci akan shi saboda imanin na ƙarya ne, dan haka babu ƴan uwantaka a ciki. Wa kaifa yumkin an yastaqima imanun bila ukhuwa, ta yaya imani zai tsayu ba tare da ƴan uwantaka ba? Dan haka fal ukhuwatu fillah jalla sha'nuhu min a'zamin ni'am, ƴan uwantaka wanda ake yin ta saboda Allah mai girma da daukaka, to na daga cikin mafi girman ni'ima wadda musulmi ke samu. Yaqulu al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala, al-Imam al-Hasan al-Basri yana ɗaya daga cikin manyan malaman magabata, ga abin da yace: ikhwanuna ahabbu ilaina min ahlina wa auladina, ƴan uwanmu na imani mun fi son su fiye da matanmu da ƴaƴanmu. Li'anna ahlana, domin su ƴan uwanmu na jini waɗanda wa da ƙani da sauran dangin iya da baba, yuzakkiruna na bid duniya, kullun za su rinka tuna mana duniya ne. Ana cewa in dai baka ba ɗan uwanka ba, to ka je ka ba bari, in baka yi kaza ba, duk abin da za a yi za ka ga ya koma zuwa ga duniya ne. Wa ikhwanuna, amma ƴan uwanmu na imani, yuzakkiruna na bil akhirah, kullun suna tunasashe mu game da lahira ne. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Wannan magana tana nan ya dauko ta daga Ihya Ulumuddin ne na al-Imam al-Ghazali a mujalladi na biyu shafi na 176. Dan haka jama'a kun ji fa'ida ta biyu, wanda ita kuma fa'ida ta biyu tana tabbatar mana da me ake nufi da ƴan uwantaka, me ake nufi da imani. A ƙarƙashin wannan, jama'a kowa daga cikin ku ya je ya duba ya ga cewa wani musulmi ne, shi ma musulmi ne, amma ka duba kana son shi, ka ne mishi fatan alheri, ka ne mishi fatan irin matsayin da kake da shi na ilimi da ɗaukaka da daraja da kuɗi da rufin asiri, ka ne mishi fatan haka? Ya kake ji idan ka ji cewa yana da matsala a cikin gidan shi, kana murna? Ya kake ji in ka ji cewa yana da matsala a cikin harkar kasuwancin shi, kana jin daɗi? Ya kake ji in ka ji cewa al'amura suna neman su daburce mishi? Me kake tunani zai faru a zuciyarka da za a zo a gaya maka cewa yashi ta yi cikin shege? Me kake tunani da za a ce an kama wani ɗan shi ya yi sata, ya za ka ji a zuciyarka? Gwargwadon yadda ka ji, to shi ke bayyana kana da imani ko baka da imani. Idan har waɗannan sharrori da suka samu ɗan uwanka musulmi kana jin su kamar a jikinka, to tabbacin akwai ƴan uwantaka kuma imaninka na gaskiya ne. Amma ma damar waɗannan abubuwan babu su, ko kuma akwai rauni a ciki, to gwargwadon imaninka kenan, kenan babu imaninka ko kuma imaninka yana da rauni.
a yau ku dubi halin da muke ciki jama'a. Dan uwanka ne musulmi, wallahi wani a sallar asuba za ku hadu da duhu an dauke wuta, baka san waye ba, yana tsaye da kai, amma sai kawai kaji kana jin haushin shi. Ka kaddara haka? Ka taba kaddara haka? Baka san waye ba saboda duhu, kawai kun hadu ne a masallaci haka ka tsaya, sai kaji ya matso da kafar shi, sai kaji kaji haushin shi, sai ka kara matsa, in ya matso sai ka kara jin haushin shi. Me yasa? Babu ukhuwa. Sakamakon rashin ukhuwar, rashin imani ne ya haifar da isa. Dan haka kar ku yi mamaki waɗannan kafirai su mana abin da suke mana a yanzu, su shiga cikin wuraren da suka kira ɗakunan ibada, su yi raye-raye, su yi waƙe-waƙe da tafi, kamar yadda Allah ya ce wa ma kana salatuhum indal baiti illa buka'an wa tasdiya, sallar su ba komai ba ce, tafi ne kawai ta jirgari, wace ko su ce ba a tafi, ina ne ba a kiɗa. Idan suka fito kuma wannan ya kama hannun waccan ya je zina da ita, amma a haka in suka kulla muku makirci sai su raga-raga da ku, saboda ba mu'mine ne ku ba a wurin Allah, don haka sai Allah ya miƙa ku a hannunsu suke yadda suke yi da ku. Amma ba zai yiwu a ce arna maciya kare da alade masu shan burkutu su yi zina su yi luwaɗi ba sa ganin laifin a bakin komai, a ce ire-iren waɗannan arna su ta san mu'minan da iyayensu sun yi jihadi a ƙasa irin wannan shekara 200, kuma a ce sun yi fata-fata da su sayar da su ga dama. Kowa ya binciki imanin shi a ƙasar nan, ta hanyar binciken imanin, ta hanyar ƴan uwantakar da ke tsakaninka da sauran musulmi. Ya zo cikin hadisi sahihi wanda al-Imam Muslim ya ruwaito daga sahabi Abdullahi dan Amr dan As. Abdullahi dan Amr dan As ya ce Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya nuna musu wani mutum, ya ce wannan dan aljanna ne. Abdullahi ya sai ya bi mutumin nan da aka tashi wa'azi da daddare, ya ce mishi bayan Allah mun dan samu matsala ne ni da mahaifina, shi nake so zan kwana a ɗakinka da Allah. Sai ce bismillah. Yadda suka kwanta ɗaki ɗaya da wannan mutum da Annabi ya ce ɗan aljanna. Abdullahi ɗan Amr ya sa ido ne ya ga waɗanne irin sallolin dare ne mutumin nan yake, izu nawa yake saukewa. Sai ya ga mutumin nan yana zuwa kawai ya yi kwance shi, idan ya juya sai salati kawai, ya addu'a kawai, sai gyara kwanciya ya sa kai ya ci gaba da bacci. Gari ya waye, kashe gari, wanka shi gari, kwana uku Abdullahi ya tare da mutumin nan. Sai ya ce mishi bawan Allah, gaskiya ba wata matsala na samu da mahaifina ba. Annabi ne ba da shaida akan kai, ce kai dan aljanna ne. Shi ne nake so, to ni dai da rana ban ga kana yin wasu abubuwa ba, balle in ce su ne. To shi ne na biyo ka in ga, to ko da daddare kwana kake sallah, wani irin wurdi kake yi, sai na ga ba abinda kake da ka dawo sai ka kwanta har sai an kira sallar asuba. Dan girman Allah, me kake tsammani wanda ya kai ka ga wannan matsayi da Annabi ya faɗi? Sai ce ba wani abu da nake tunanin ina yi, sai dai yadda ka ga na kwanta din nan, to ba kowa a zuciyata, ba na jin haushin kowa, ba na ganin ƙyashin kowa. Sai ce to ka ga wannan matsayin ne. Jama'a kun ji sirrin, kai ka kwanta ka gani a gidan rediyo kana kwance karfe 10 na dare, in aka yi sanarwa za a daura auren wane da wance, sai ka ji wuta hasada ta huru a ranka, me yasa kake ki? Idan ka ji an ce za a kaddamar da masallaci kaza, sai hasada ta kama ka. In ka ji an ce gobe za a nada wane sarauta kaza, sai ka ji baka kaunar shi. Me yi maka? Ba Allah ke bayarwa ba? Ka nema Allah ya hana ka? Ni'imar da kai Allah ya yi maka, ka gwada da irin tashi, ka ga cewa ta wata fi? Saboda haka jama'a, ku yi kokari ku samo wadda zukatanku tsarki game da musulmi. Ka daina jin haushin musulmi, ka daina hasadar musulmi, ka daina ƙin musulmi, ka daina ganin ƙyashin musulmi, ka yi fatan alheri ga dukkanin musulmi. Ka sani da cewa wallahi bai isa ya ci rabanka ba, baka isa ka ci nashi ba. Waɗannan sahabban abin da suka fahimta ke, in ba haka ba ya mutum zai zo ya same ka da matanka biyu da katon shago cike da kayan kasuwa da katuwar gona, ka ce matan su fito su cire hijabi ya kalli wanda yake so, in ya faɗa maka sai ka sake ta, sai ta yi idda a cikin ɗakinka, ka sa mishi sadaki, ka biya mai sadakin, kai ka zama waliyinta, ka ɗaura mata aure wannan ɗakin nata da kake shiga kana kwanciyar aure da ita, a tsaga gidan daidai nan ya koma ya zama nashi, ba haya ba ba aro ba. Ka gaya mini, nana baka wannan sai ka ji waɗannan mala’iku ne, a mutane ne irin ka, masu hannu biyu da yatsu goma, masu idanuwa biyu da hanci da komai, amma imani ne ya ratsa su, don haka sai ya zama ba sa ganin kyashi. Shi yasa Allah ya yabe su yaban da ko muhajirai ba su samu wannan darajar ba. Za mu zo mu nannaga game da wannan yabo, wa yusiruna ala anfusihim, ba a taba samun mutane a Qur'ani da Allah ya yabe su da wannan kalmar ba. Yace in suka dauka suka bayar, sukan bayar da abin da nasu ne na musamman, ma'ana abinci ne aka dafa maka kai kadai zaka ci, wutar yunwa ta koro ka, sai aka ce ga muhajiri, sai ka ce dauki kai kafi ni dacewa ka ci wannan abincin. Sannan a zuciyarka ba ka bayar bane ka koma kana nadama, kana tunanin hakan din shine ya dace, zuciyarka na cike da murna, gidanka ba abinci, amma Allah Allah kake ka karbe shi ya zo, ka san duk inda zaka ka samo mishi abinci. Saboda me? Saboda manzon Allah ya murna da kai, ka karbi bakon shi. Saboda haka jama'a, ku dauki waɗannan darasi, mu maida wannan karatu ya zama tarbiya da zata kyara zukatanmu. Amma tsakaninka da Allah daga yau da muke magana, daren Juma'a zuwa daren Juma'a mai zuwa, kai wa kanka wani lissafi, je ka samu fallan takarda, ka dubi duk musulmin da ka sani a duniya, duk wanda ka sani a duniya, sai ka kasafta su kaf a kan faifai a cikin zuciyarka, a cikinsu ka lissafa suwa kake ki. Wannan kididdiga ce za ka yi wa kanka, ba ina cewa kai ka kawo mun bane ko kai ka, a'a, barin takura maka abin. Ka dubi mutanen anguwarku musulmi, ka rubuta sunayen waɗanda baka son su, sannan ka juya wannan takarda bayanta, sai kuma ka rubuta sunan waɗanda kai kuma ka ɗauka cewa ba sa son ka. Ka aje wannan takarda ƙarƙashin matashin kai, kullum da daddare ka rinka kallanta kafin ka kwanta, an gari ya waye kuma ta zama farkon abin da zaka ɗauko ka duba. In kai kwana biyu ko uku, sai ka fara tambayar kanka, me yasa bana son wani, me yasa bana ƙaunar shi, me yasa nake mishi fatan sharri. Sannan sai ka juya, me yasa nake tsammanin wane da wane suna ƙina. Ka je ka yi wa kanka wannan, za mu samu wata gaba wadda insha Allahu ta'ala za mu zo za mu gabatar da karatu na musamman a cikin karatun nan, dangane da hadarin ƙin musulmi. Ka gane cewa galibin musibin da suke samun ka da ci baya ya biyo bayan ƙin musulmi ne, ya biyo bayan fatan sharri da kake wa musulmi, ya biyo bayan kana hasada kana kyashi. Musulmi ne yau yana yawo a babur, sai ka ganshi ya hau mota, sai hasada ta kama ka. Musulmi ne yau yana tafe akan keke, sai ka ga ya sai babur. Musulmi ne yana da lafiyar shi, sai ka ga ya kai. Ya kake jin zuciyarka? Duk waɗannan su zama ma'aunai. Dan haka kar ka sake ka zauna da kiyayyar wani musulmi, za ka jawo kanka musiba ta duniya da ta lahira. Sannan in musulmi kuka rayu irin wannan rayuwa, to kun ji abin da ke jiranku a lahira, wa kuntum ala shafa hufratin minan nari. Sannan na biyu, a nan duniya kuma kuna fuskantar barazanar maƙiyanku su hallaka ku su ga bayanku. Ku duba a cikin rayuwa irin tamu ne jama'a, yaro matashi zai taso, game da ilimi ne, game da kasuwanci ne, game da jama'a, game da jagoranci, sai ka ji wasu tsofaffin kuraye sun kwanta su ce muna nan din dan gidan uban waye muna nan din amma an ka tambaye su alhaji me muku ne ce a yomo muna nan akwai wanda ya isa motsa ne eh shine an yadda alhaji ba wanda ya isa motsa tunda kuna nan amma me muku da ba ku bari ya motsa ba a su kawai ba su yadda bane dan me ka dubi wannan akwai ta a duniyar malamai ka dubi wannan akwai ta a duniyar ƴan siyasa akwai ta a duniyar ƴan kasuwa akwai ta a duniyar ƴan mata akwai ta a duniyar samari duk wannan musiba ce ta kiyayya kuma ita ce take ja mana ci baya kai kokari ka zaunar da zuciyarka lafiya ya zama matsalar ka ita ce matsalar ka ya zama baka kallon wani musulmi a matsayin matsala gare ka kaga cewa yadda Allah zai daukaka ka kaga yadda Allah zai warware maka mas'alolinka kaga yadda zaka samu zuciyar da zaka zauna lafiya kai tunanin me ya kamata kai kai ka ci gaba amma kullun kana kin wannan sai ka ji an ce an bashi commissioner sai ka ji gaban ka ya fadi wana eh to kuma wancan kana kin shi sai ka ji ya zama professor wana eh yaushe sai kuma ka ji an ce wana ya tashi daga gidan haya ya gina gidan shi sai ka fara inna lillahi wa inna ilaihi raji'una a bata dace da kai ba ka saka kanka cikin musiba saboda haka jama'a kowa yaje nazarin wannan karatu Allah ya taimaka as-salisa malan yake cewa fa'ida ta uku daga cikin fa'idojin wannan ƴan uwantaka da annabi ya hada al-bad'u bil mu'akha yadullu ala shumul al-islam li umuri ad-din farawa da hada ƴan uwantaka da annabi yayi wannan yana nuna maka cewa addinin musulunci ya tattaro dukkanin al'amuran addini wa dunya wato addinin musulunci ba addini ne wanda yake kawai yana tattauna matsalolin ibada ba a had duniya addinin musulunci yana karantar da mu ya zamu mu zauna lafiya ya zamu mu so junan mu ya zamu mu kaunaci junan mu ya zamu kawo junan mu alheri wannan yake domin wannan ƴan uwantakar jama'a wannan ƴan uwantaka hada sahu ne a sallah ba hada sahu ne a sallah ba jeranta su akai su yi zikiri tare a mai da su ƴan uwantaka ne in ka dubi abin yafi alaka da duniya fiye da addini amma kaga wannan yake nuna maka addinin na musulunci yana bada muhimmanci ga harkokin addini da kuma harkoki wa duniya da harkoki na duniya fa kama hatamma al-islamu kamar yadda musulunci ya bada muhimmanci bi alaqatil abd bi rabbi cewa bawa zan yana da kyakkyawar dangantaka da ubangijin shi min khilal bina'il masjidi ta hanyar gina masallaci darasin da muka yi a baya gina masallaci kyautata alaka ce bawa yake nuna wa Allah ihtamma bi iqamati alaqati al-abd bi akhihi al-muslim haka kuma addinin musulunci ya bada muhimmanci game da tsayar da dangantaka kyakkyawa tsakanin bawa musulmi da dan uwan shi musulmi min khilal al-mu'akha ta hanyar wannan ƴan uwantaka da ake hadawa a tsakani jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to kun ga wannan jama'a yana nuna maka addinin musulunci addini ne da ya dace da kowace ƙasa da kowace kabila da kowace al'umma da kuma kowane zamani saboda abu na farko da ke kawo mutane ci gaba shine haɗin kai haɗin kai shi zai haifar da zaman lafiya zaman lafiya kuma shine zai kawo duk wani abu na ci gaban tattali da jagoranci da ake nema to ma damar kana zaune da wani kana kallon shi a matsayin maki to ka tabbatar da cewa kai ba za ka ci gaba ba kuma shi ba za ka bar shi ya ci gaba ba daga ƙarshe za a fasa kowa ya rasa cikin ku saboda haka addinin musulunci hada ƴan uwantaka da yawa kabilun Aus da Khazraj a halin sun waye gari cikin ainihin yaki ɗarurukan shekaru yazo ya hada wannan dangantaka kuma tsakanin waɗannan muhajirai da waɗancan Ausawa da Khazrajawa mutane ne guda uku waɗanda kafin zuwan musulunci kowa rayuwar shi yake daban kuma kowa yana kallon dan uwan shi a matsayin maki ne musulunci yazo ya hada su wannan ya nuna kenan samar da tsari na musulunci a ƙasa shine zaunar da ƙasa lafiya duk wani tsari da za a samar in ba na musulunci bane to ƙara likita ƙasa ne da haifar da gaba da kiyayya. Ku duba irin gaba da kiyayya da take faruwa a tsakanin mutane sakamakon samar da tsare-tsare irin na demokuraɗiyya da tsare-tsare irin na gargajiya, ba abin da ke haifar wa mutane sai gaba da kiyayya da kuma ainihin raba kansu. Don haka sai ga al'umma ba ta ci gaba, ƙasa ba ta ci gaba, amma tsari na musulunci fa shi yake kawo ci gaba, saboda kowa kana kallon shi a matsayin dan uwanka ne. Amma duk inda demokuraɗiyya take, to tana tafe da jari hujja, to jari hujja kuma yana tattare da san kai da kuma ƙoƙarin ka. Ita ce kuma ta ɓangaren tattali yau tafi kowa raya jari hujja. Jari hujja shi ya haifar da September 11th. September 11th da aka yi ta haifar da asarar rayuka da dukiyoyi, ta ainihin raba zumunta, ta haifar da musibu masu ɗimbin yawa. Amma da yake tsarin ba na Allah ba ne, tsari ne na jari hujja. Fa abin da ya damu waɗanda suka yi wannan abu, ma damar abin ya haifar musu da wata fa'ida. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Arabi'a, fa'ida ta hudu daga cikin fa'idar wannan ƴan uwantaka da annabi ya gaggawar haɗawa tsakanin ansarawa da muhajirai, sur'atu mubadaratil ansari tanfizi amrin rasul sallallahu alaihi wa sallam. A cikin wannan tarihin mun ji irin gaggawar zartar da umarnin manzon Allah da sahabbai suka yi, hatta kanu yatasabaquna fima bainahum ala almuhajirina, har sai da ya zama suna wawasan masu hijira alqadimina waɗanda ke isowa gare su, bi ijra'il qur'a ta hanyar yin qur'a. Wato da annabi ya ce ga sunan ƴan uwanku ne sun zo daga ƙasar Makka, ku taimaka musu. Madadin su koma su yi taro su ce to mu dama wannan mutumi ya kawo mana ƴan uwan shi ne mu ci da su mu kaza mi kaza mi kaza, yana faɗe kawai shi kenan. Sai suka fara wawasan waɗannan ainihin sahabbai har ya zama wannan ya riƙe rigar wannan yana cewa gidana zai je, wancan ya riƙe wancan ma ya riƙe, sai wannan ya zo ya ce to duk ku saka mini shi. Sai a zama mutum biyar suna wawasan mutum ɗaya, sai a ce to a yi ƙuri'a, wanda ya faɗa kan shi shi zai tafi gare shi. Wannan da yake nuna mutanen nan suna da biyayya ga annabi sallallahu alaihi wa sallam. Kullum minhum yuridu an yafuza bi istidafati hadha almuhajir alqadim ilayhi, kowannen su yana fatar ko kuma yana neman shi zai rabautu da karɓar bakuntan wannan da ya hijira ya iso gare su. Malam ya ce wa qarin hadha bima ta'ishuhu al-umma fi kathirin min afradiha, kai mai karatu da kai da kake saurare, ka gwada wannan irin rayuwar ta sahabbai da irin yadda al'ummar duniya da al'ummar musulmi a yau suke rayuwa a mafi yawancin ɗaiɗaikunsu. Min ihtimamin bi nafsihi, yadda kowa ta kanshi yake kawai. Ku an fahimta jama'a? Kowa a yanzu ta kanshi yake kawai. Malami ne zaka ga da addinin musulunci yake da'awa da shi aka san shi, amma so yake amfani da addinin musulunci ya gina kanshi. Liman haka, shugaban kungiya haka, shehin dariƙa haka, wa yake magana dan siyasa, wa yake magana dan boko, wanda dama asalin siyasa da bokon sun kafu ne kawai don kowa ya so kanshi. Jama'a kun fahimta? A ƙarƙashin wannan zaka gane cewa kenan wannan irin al'umma da ta samu kanta akan hali na ananiya da nafsi-nafsi, yana nuna kenan al'ummar ta sha bamban da waccan al'ummar da annabi ya sanya wa albarka. To kuma waɗancan da annabi ya sanya wa albarka su ne Allah ya ce a yi koyi da su. Jama'a kun gane wannan da kyau? Yanzu halin da muka samu kanmu a ƙasar nan na rashin wutar lantarki, wasu mutane ne waɗanda yake kaf ba za su wuce mutum 50 ba, suka saka fiye da mutum miliyan 150 a cikin wannan halin. Kudin da suka sace ba fa wai zuwa suka yi suka ciyar da talakawa da su ba, zuwa suka yi suka ajiye kudin. Idan wani ya rasa inda zai aje sai kai wa turawa sai su aje mishi, su kuma sai sun rubuta ka kawo ajiya, eh to za mu sa a cikin harkokin kasuwancin mu ne. Babu damar ka zo ka ce za ka janye kudin, saboda in ka janye kuma kasuwancin mu zai ruguje. sai dai in kana da bukata ka rinka fadin abinda kake bukata a san maka ka yadda eh yanzu kasar Switzerland tattalin ta cup yana zaune ne akan dukiyar Najeriya kasar Switzerland da a ce a yau za a iya janye kudin da ƴan Najeriya suka kai mata to kasar Switzerland gaba ɗaya sai dai su koma rayuwa irin ta da a noma dankali a tuga a yi marmaza a je a ci shi da ruwa haka ko a je a gasa shi amma gaba ɗayan kowace masana'anta za ta ruguje gwamnatin kasar za ta watse komai zai watse kudadenmu ne da ake diba ake kaiwa ku kiyaye wannan a yau ta kai ma mutum zai saci kudin da za a yi wa al'umma wata hidima ya je ya aje kudin a cikin gidan shi in Allah ya hada shi da wani fitsararren da sai dan yi ta satar kudin saboda yawan kudin da shi kanshi ya sato bai san adadin su ba sai a waye gari har sai dan ya je yayi wata barna ya doke wasu da wata sabuwar mota sannan sai an kira uban sai a ce danka ne ya doke wani sai yana mamaki ina dan ya samu wannan mota sai a ce ai yaron yana da guda 8 ne guda 8 a ina a gida a GRA sai a je gidan gidan nawaye a ce ai nashi ne motocin fa na danka ne a baka sani ba yace bai sani ba ina ka samu kudi sai yaron ya sunkuyi da kai karshen an matsa sai ga yawa ƴan sanda cewa na uban ne ya dauka la haula wala quwwata illa billah kudinka ne aka sata aka gina gida a cikin GRA ana zuwa ana party ga motoci an siya yaro yana buragaza a gari amma baka sani ba saboda kudin asali dama yadda ka wawo su baka san nawa bane ka zo ka aje su kuma da ka aje su ba abin da zaka yi da su halin da muka samu kanmu kenan jama'a halin da muka samu kanmu kenan yau ƴaƴanmu da ake diban daloli kudadenmu ana dankara musu a cikin aljihu da jaka suna tafiya Malaysia karatu je ka kaga yau ƴaƴan ƴan Najeriya sun yi taking over na harkar duk wani party da duk wata harka ta morewa da holewa da kece raini a kasar ainihin Malaysia karatun ko suna yi qillatun qalila ɗan kiris ne ɗan kadan ne suke karatun daga cikin su sauran kawai holewa suke dan haka duk wani yaro da aka ce ya dawo daga Malaysia saboda rashin kunya wani ma an ka zaunar da shi sai ya ce ai har masters ya gama a cikin wannan fagen da yace yayi masters ka samu wanda ya san fagen ya mishi tambayar karatun aji daya na degree ba zai iya amsawa ba amma kuma ga certificate din ya samu a certificate din an nuna ya gama degree farko ya samu 2-1 ya gama degree na biyu ya samu 2-1 ana jiran ya kawo naira miliyan 5 kuma za a bashi ainihin dama ya ci gaba da PhD kwana biyu sai dawo a matsayin shi ne Dr. Wani amma hatta turancin da zai iya kare kansa a wannan fagen bai yi ba waɗannan da kudadenmu ne waɗanda su kudaden ne aka sace sakamakon haka jami'o'inmu da makarantunmu gashi nan ainihin sun rikice menene yanzu yake da kyau a kasar to je ka samu wannan fagen kaga cewa an fitar da kuɗi ko ba a fitar ba an fitar shekara nawa ana amayar da kuɗi a ciki ina kuɗin suke baya aikin ba waɗanda suka ɗauki kuɗin idan wata hanjaruta ta sa an kama su sai a samu wasu manyan mutane da wasu manyan sarakuna da manyan malamai sai su je su zauna da shugaban ƙasa su ce to da Allah wannan yaron da abin nan yaronmu ne ai haƙuri shikenan magana ta ƙare shikenan magana ta ƙare ka gaya mini yaushe a irin wannan rayuwar jama'a za a samu ƙasa da wutar lantarki da ruwan famfo to bari in gaya muku duk gwamnatin da ta zambata iya wadatar da al'umma da abin da Bature ke kira social amenities bata iya gabatar da social services bata iya gudanar da civil services to akwai yiwuwar gwamnatin ta tarwatse. Domin abin da yake faruwa a hakika wasu kananan gwamnatoci ne a ƙarƙashin wannan gwamnati guda ɗaya ba ta sani ba. Ka duba, mutum ne da gidan shi ya tayar da janareta, ya yi bohol ko ya yi rijiya, telefon ɗin shi gashi nan GSM ne, ya ɗauki mai gadi ya ajiye, matar shi ba ta da lafiya ya biya kuɗi ya kai ta asibiti, ‘ya’yan shi ya biya musu kuɗin makaranta. Ka gaya mini, wannan mutumin menene bambancin shi da gwamnati? Babu. Amma ƙaramar gwamnati ce a cikin gidan. To waɗannan ƙananan gwamnatoci su ne idan zaɓe na gwamnatin ƙasa ya zo sai su haɗu sai su yaƙe ta. Sirrin da yake faruwa kenan. Za ka haɗa da ƙasashen da ruwa idan za a ɗauke sai an gaya wa jama'a ranar kaza ga watan kaza za a ɗauke ruwa, don haka kowa ya cika rizabuwan shi. Bayan kuma an ɗauke ruwan za a yi gyaran, za a nuna wa mutane a talbijin, sannan kuma za a kawo motocin ruwa su cika duk garin gaba ɗaya a tsaitsayar a titi. In ma har akwai wani da ba shi da rizabuwa, ko wani ba shi da tanki, ko wani ba shi da kaza, ya zo ya ɗiba. In za a ɗauke wuta sai an gaya wa mutane. Duk wanda aka haifa a Zaria nan, ya girma a Zaria 1970s, ya san NEPA tana da wani irin janareta a nan Zaria, wanda in ka ga wuta ta yi rawa sai a ce an ɗauke wuta, yanzu ana kan janareta ne. Tun muna yara ni na shaida haka, da an ga wuta ta ɗan yi rawa a Zaria sai a ce an ɗauke wuta, yanzu ana kan janareta ne. Wato a Zaria nan kafinta akwai janareta da gwamnati ta ajiye standby, wanda yake iya shayar da Zaria wuta kaf idan aka ɗauke ainihin wutan NEPA ta ƙasa, sai a ga wutar ta ɗan yi rawa haka. Tun muna yara sai a ce an ɗauke wuta kenan, yanzu ana kan janareta. Kawai rawa take yi, ba ɗaukewa ba, sai a ga ta yi rawa haka. Jama'a, ni tela ne, har ne ɗinki na gama ban yi da ƙafa ba, tun da na iya ɗinki da wuta nake, kuma billahi lazi la ilaha illa huwa, har na daina ɗinki ban taɓa ganin janareta ba, saboda ba a ɗauke wuta. Ma'ana da wutan lantarki ne ɗinki har na gama a matsayina na tela a Najeriya nan, saboda ba a ɗauke wuta. Ban taɓa ganin janareta ba, balle iya kunna shi, balle a ce da janareta ne ɗinki, ban yi ba. Da wutan NEPA muka yi ɗinki har muka yi muka gama. Za ka zo duk sanda kake so kawai ka kunna ka ci gaba, akwai wuta. Kowa ya san an yi Festac 77, ba gidan da yake da janareta dun Najeriya nan da wutan NEPA aka ga Festac 77 dun Najeriya. Me ya faru? Me biyo baya? Bayan wannan lokacin ƙasar ta samu kuɗin da bata taɓa samu a baya ba. Ashe kamata yi a ce yanzu ƙasar asirinta ya rufu fiye da da. Ga ta nan Nijar ce kwanan nan ta taso, ga man fetur ɗin ta samu, ga ‘yan ƙasa har sun fara hutawa, sun fara samun sauki. To sai su ci gaba da addu’a, kada Allah ya haɗa su da burage ire-iren namu. Ya katta kenan. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Saboda haka wannan mas'ala ta ananiya, jama'a, kowa yana tunanin shi kawai da kanshi, shi da ‘ya’yan shi kawai. To duk ita ce ta ja mana wannan musibar. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Gashi nan sai malam yake cewa, wa qarin hadha bima ta'ishu al-umma, ka gwada irin wannan rayuwar da aka bayyana ta sahabbai da irin yadda al'umma take rayuwa yanzu, fi kasirin min afradiha, a mafi yawancin ɗaiɗaikun jama'a, min ihtimamin bi nafsihi, yadda kowa ya bada muhimmanci ga kanshi kawai, wa ananiyatin mufrita, da kuma ji da kanshi wadda ta wuce iyaka, taj'aluhu yatawara, wadda zaka ga wannan irin ainihin wato ɗabi'ar ta sa shi yana ainihin ɓoyewa, wa yukhfi, kuma yana sa kai kanshi, mata alima bi qadimin zi haja, a duk sanda ya san ga wani mai isowa nan yana cikin bukata, da ya leka ya ga cewa to wannan ya zo neman na masara ne, sai koma da baya sai kashe wayar shi, sai ya ce wa yara kowa ya zo ku ce na yi tafiya. Saboda me? Saboda kawai ya hangi wani ya zo ya samu daga gare shi. Wallahul musta'an. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Jama'a kun ji wannan. Sahabbai ansarawa ba su da wannan ananiyar. Zaka zo ka ji ba da dadewa ba. Malam ya yaba wa su ma kuma muhajirai ba su da ananiya. Don ba suna da ananiya da Sa'ad ya ce wa Abdurrahman ga gida ga kaza ga kaza. Da shi ma sai ya karba ya kwanta ya ce in haka ne musulunci ai wannan kuwa ma yayi hijira ya taho Madina. Sai ya ce Allah ya sa albarka a nuna min kasuwa. Domin san banza ma ananiya ce, san cin banza, san ka ci a kwance ba aikin fari, ita ma ananiya ce, ita ma san kai ce, ƙwarai da gaske. Al-khamisa, dan haka malam yace fa'ida ta biyar daga cikin darussa masu albarka dake cikin wannan tarihin, kanat ghayatul mu'akha kama yaqulu Suhaili, manufa ta wannan hada dangantaka kamar yadda babban malami al-allamatu Suhaili wanda ya sharhin ainihin asiratul nabawiyya ta Ibn Hisham yace akha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama baina ashabihi hina nazala al-madina. Annabi ya hada dangantaka da ƴan uwantaka tsakanin sahabban shi da suka iso Madina, li yuzhiba anhum wahshatal ghurba, don ya kawar musu da damuwa irin ta baƙunci, wa yu'nisahum min mufaraqatil ahl, ya kuma kwantar musu da hankali daga rabuwa da iyali wal ashira da dangi, wa yashudda azar ba'dihim bi ba'd, kuma dan ya karfafi junansu, dan su karfafi juna. Kun ji daga cikin hikimar da babban malami al-allamatu Suhail ya fadi. Annabi ya yi musu haka ne dan ka zo kana fama da baƙunta, sai ya ce to ga dan uwanka, sai ka ce kamar ya, sai a ce wannan to ɗan uwantaka ta fi uwa ɗaya uba ɗaya, don haka saki jiki da shi, duk abin da kake so faɗa mishi kamar yadda za ka faɗa uwa ɗaya uba ɗaya har fiye da haka. Na biyu, don ka samu kwanciyar hankali iyalanka can da ka rabu da su, to wannan ya rinka ɗauke maka kewa. Sannan kuma in wani abu ya faru za ka yi aure. Yanzu kun ji Abdurrahman da ya tashi aure bai ma sanar da Annabi ba, tare da cewa Annabi ɗan uwan shi ne muhajiri. Can sai ya haɗu da waɗannan ƴan uwa kawai ya je aka yi neman aure, shi kenan su kuma suka tashi za su je gabatar da shi ne a matsayin wannan ɗan uwanmu ne. Ba za a ce to ina dangin shi mutanen Makka, a'a, sai Sa'ad ya ce shi ne ɗan uwan shi. Saboda haka aka ba shi mata har sai da Annabi ya ga alamar turare jikin shi na shaida aure, sannan ya gane cewa kayi aure ne, ya ce to sai a yi mana walima. Duk wannan yana nuna mana fa'ida ko kuma hikimar wannan haɗa dangantaka. As-sadisa, fa'ida ta shida daga cikin darussan da ake ɗiba a cikin wannan ɓangare na tarihin haɗa ƴan uwantaka, akha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama bainal muhajirin wa bainal ansar ala al muwasa, Annabi ya haɗa wannan dangantaka tsakanin muhajirai da ansarawa ne akan su daidaitu. An gane? Ai, yuwasil ansaru ikhwanahumul muhajirina, wato ansarawa su daidaita kansu da ƴan uwansu muhajirai, su daidaita kansu. Amma su ansarawa kamar yadda zaka zo ka ji sai malai yace lakinnal ansar lam yaktafu bil muwasa, sai dai su ansarawa sai basu tsaya wajen daidaita kansu ba ma, bal haka ne ko, akhawhum ala al muwasa, sun yi ɗan uwantakar da su akan daidaita kansu da su, kama yadullu lidhalika qissatu Sa'd ibn al-Rabi' al-Ansari ma akhihi Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhuma, kamar yadda qissar Sa'd ibn al-Rabi' da Abdurrahman ɗan uwan shi take nunawa, tunda ya raba matan shi biyu ya ce ya dau daya, ya raba gida biyu, ya raba shago, ya raba gona. Kun ga muwasa din kenan ko, sun yi kamar musawa ko, to ina cewa musawa na farko shine muwasa. Ina fata an gane. Gashi nan sai yace al muwasa i'ta'ul qalil wal musawa i'ta'un nisf. An fahimta? Dan haka bari mu dauko karatun jama'a. As-sadisa, akha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama bainal muhajirin wa bainal ansar ala al muwasa, manzon Allah ya hada zumunci tsakanin ansarawa da muhajirai ne a bisa ainihin wato su ansarawan su dibi wani abu daga dukiyarsu su sanwa waɗannan muhajirai ayi wasil ansaru ikhwanahum almuhajirina wato su ansarawa su dibi wani abu na dukiyarsu su baiwa muhajirai lakin al-ansar sai dai kuma su ansarawa lam yaktafu bil muwasa sai basu takaitu akan su dibi kadan su bayar ba bal akhawhum alal musawa sai suka yi yan uwantaka da waɗannan muhajirai a bisa daidaitawa kama annabi ya ce ku dibi kashi 30 bisa 100 ku basu su kuma sai suka rinka diban kashi 50 suna basu ina fata an gane yace kamar yadda kissa Abdurrahman kama yadullu lidhalika qissatu Sa'd ibn Rabi' kama yadda qissa Sa'd ibn Rabi' al-Ansari take nuna ma akhihi Abdurrahman ibn Auf tare da dan uwan shi Abdurrahman ibn Auf radiyallahu ta'ala anhuma Allah ya kara musu yarda fina arada nisfa malihi wa an yutalliqa li ajlihi ihda zawjatihi a lokacin da ya raba dukiyar shi ya bashi rabi ya kuma yi kokarin ya saki daya daga cikin matan shi ya aura wa wancan li yatazawwajaha Abdurrahman ibn Auf dan Abdurrahman dan Auf ya ainihin wato aura bal kai malan yace ba ma daidaitawar ba innal ansara radiyallahu anhu ansarawa Allah ya kara musu yarda qaddamu ma huwa a'la min zalika sun gabatar da abin da yafi rabin ma hinama asarul muhajirina hinama asarul muhajirina ala anfusihim yayin da suke fifita muhajiran akan kansu abin madadin ma kai ka ci rabi ka bashi rabi sai ka dauka su kutun da guda sai ka bashi kama qala ta'ala kama yadda Allah yace wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifita muhajirai akan kansu koda kuwa suna da bukata ta musamman akan abu ya'ani annahum kanu yuqaddimuna ikhwanahum wato sun kasance suna gabatar da yan uwansu almuhajirina ala anfusihim akan kansu bi mata'id dunya da kayan duniya wa in kana ha'ula'il ansar fuqara koda su ansarawan fakirai ne amma madadin ya ci rabi ya baka rabi madadin ya san maka shi fa yana da bukata abin yana jin yunwa amma sai ya bar maka madadin ya ce ku ci tare yahtajuna ila zalikal mata koda su ansarawan suna da bukatar wannan irin dukiya innal isara malam yace kaga irin wannan fifita wani akan kanka darajatun a'la min musawa martaba ce wanda yake tafi ainihin daidaitawa fal ansar qad wasau ikhwanahum almuhajiri lallai su waɗannan ansarawa sun kyautatawa yan uwansu muhajirai bi anfusihim da kawunansu wa zadu ala zalika kuma sun yi ƙari akan haka bi an asarahum ko bi an asaruhum ala anfusihim bi khairi dunya sun fifita su akan kawunansu da alhirai na duniya wakafa bi hadha shahidan ala sidqi mahabbatihim wannan kadai ya isa nuna sheda ga soyayya su ta gaskiya da suke wa ƴan uwan nasu wa quwwati imanihim da kuma karfin imaninsu kai da aka ce ka san mushi da ka tashi sai ka raba da aka sake kawowa sai ka dauka ka ce ya rike gaba daya a halin kai ma kuma ka hakura ne gaba daya to wannan yana nuna suna da gaskiyar soyayya sannan kuma suna da karfin imani to mu dauki wannan darasin mu gwada akan mu me kake tunani a yau wani zai kwana da yunwa idan baka sani ba baka da matsala amma ka san zai kwana da yunwa kana da yakinin zai kwana da yunwa amma kai zaka iya shake cikinka har ya zama kuma akwai ragowa a cikin gidanka za a tashi wurin karatu yanzu ga wani kun zauna a cikin masallaci ko a wurin karatu ga kujera ga kujera sai ka ga ya kama hanya shi a kafa zai tafi babur dinka kai kuma kai kadai ne motar ka kai kadai ne ya kake ji ku dubi abin da yake faruwa a yanzu yara ne yan kanana za ga an dibe su an tafi da su umra in suka je gaba ɗaya ba ibada ce ta dame su ba yawon shan ice cream ne ya dame su
a daidai lokacin daga wasu matasa waɗanda su ne suke karantar da yaran nan, ku ji wannan, suke karantar da yaran nan, suna buƙatar a kai su Sudan ko a kai su Madina ko Makka ko Misra su karatu, ba za a kai su ba. Idan azumi ya zo sai a ce to Allah ya tabbata don Allah kai hakuri, duk za mu kwashe almajiran naka za su tafi umara, madadin aƙalla a hada da malamin in yaje ya koya musu abin da yake koya musu a aikace ya koya musu, amma shi sai a bar shi sai a ce shikenan, sai a kai shi wani masallaci can wata anguwa ya rinka musu tarawih, su kuma almajiran shi ƴaƴan director ko ƴaƴan famsek an tattara su an tafi umara da su lokacin aikin hajji ya zo. Kaga limamin anguwa bai taba zuwa aikin hajji ba, amma an ɗibi wasu turagutsan ƴaƴa waɗanda ana sallah kana jin kukansu a Ka'aba, an kwashe su an tafi aikin hajji da su. Akwai wanda in lokacin umara ta jama'a zai kwashe zurriyar shi kaf da ke duniya ya tafi da su aikin hajji, har ƴaƴan shi ƴan mata da ya aure suke gidan miji da ƴaƴan da suka haifa da mazajensu kaf, sai kwashe sai jirgin sama guda ko rabin jirgi ya tafi umara. Kuma in yaje a ina zai zauna? A Zamzami, hotel mafi tsada a duk kasar Saudi Arabia shine gashi ga Ka'aba, saboda kusancin shi da Ka'aba shi kanshi hotel din a matsayin cikin Ka'aba yake, in ka tsaya cikin shi kai bi sallar Ka'aba ta yi, dan sahun Ka'aba ya ratso ta cikin shi, shine hotel mafi tsada, duk kwana daya naira miliyan 5 ce ta Najeriya, duk kwana daya a naira miliyan 5 tana, afwan naira 1,500, naira 1,500 rabin miliyan a duk dare daya, naira 1,500 a duk dare daya a Zamzami. Ya ɗibi matan shi da ƴaƴan shi da jikoki da sirkan shi duka ya tafi da su. Limamin gidan fa sai a ce to akramaka Allah ka yi hakuri, saboda duk za mu tafi to za a rufe gidan, shikenan sai a kawo 10,000 sai a sa mai envelope, shikenan. Waɗannan abubuwan jama'a ku gaya mana wace irin ananiya ce, wani irin son kai ne, ina isar anan, ina isar anan. Waɗannan ƴaƴa da kuke ganin su a Damaturu da Gombe da Borno yau da ake cewa ƴan shekara 16 ne, ƴan shekara 13, kaje ka ga su suke harbin mutane. A yanzu ba matasa bane ƴan shekara 20 ko 30, yanzu ƴan shekara 13-15 ne. Abinda zaka ce me yasa ba su tafi makaranta ba? Waɗannan da ake aikensu suke harbi su suka kwashe kuɗaɗen da za a gyara makarantun nasu. Kaje ka ga makaranta a Maiduguri a cikin gari, sai ga awaki na kwana a cikin gari, shikenan. Gashi nan sun dawo jikin, sun zama musu shazumamu, sun zama musu kwarkwasa, suna tsotsosu. Yau an kashe ciyaman kaza, gobe an kashe kwamishina kaza, gata an kashe ɗan takara kaza. Kuna ji kuna gani, wane education secretary ne, wane commissioner ne na ilimi, ya fito gidan radio yayi ƙarya a ce an kawo kaza, an kawo kaza, an kawo kaza a makarantu, dan haka makarantu yanzu sun zama kaza, sun zama kaza, sun zama kaza. Amma ya kwashe ƴaƴan shi, a ina suke makaranta? Yana biya musu kaza, yana biya musu kaza. A daidai lokacin da mutanen Zaria suke kukan makaranta Albani ta yi tsada, an sa boarding naira 300 a shekara. Wani ya kawo ɗan shi nan yana cewa ta yi arhafa ai marmaza a ƙara kuɗi. Saboda me? Saboda a term yake biya wa yaran 475 day. Kaga a shekara kusan miliyan 1,400 kenan. A day to ya ga gaba ɗaya 300 ne a boarding. Sai ce wannan kan ko kudin fiye wata ba a karba ba. To sai ka duba a daidai wannan lokacin ina ƴaƴan talakawa suke karatu, wani asibiti ne talakawa suke zuwa, ka tafi ƙasashe waɗanda aka tsaye da adalci ka gani, daga na musulmi har na kafirai ba inda ake shan fiye wata sai a ƙasashen mu. Ruwan da sarki Abdallah sarkin Saudiya yake sha ko to mai tura baro yana sai da yalan galla a bakin titi irin shi yake sha, saboda abin duk da ya zama na larurar rayuwa ne an yi kokarin a daidaita kowa. Saboda haka asibitin da talaka na ƙarshe zai je shine mafi kowa kuɗi a ƙasar irin shi zai je, kuma yadda wani in ya kamu da rashin lafiya saboda shi minista ne ai rasa asibitin da zai mai magani, haka talaka in ya je asibitin gwamnati aka gane wannan larurar tashi sai a Ingila gwamnatin ƙasa za ta bada jirgin sama a ɗauke shi kamar yadda za a bayar ga minista. Saboda haka ku ji tsoron Allah, ku gyara. Shi yasa na ji daɗin shirin da aka yi yau a tasha Amerika da safe, da suka ɗibo wasu alarammomi daga Kano cewa ba su yadda da wannan makarantu na boarding da aka ce za a yi na almajirai ba, yaudara ce. Na ji daɗi da suka jajirce suka ce su kan ba za su ba da goyon baya ba. Har na ƙarshen su ya ce abinda muke tsoro wata manufa ake da ita wadda yanzu ba za a bayyana ta ba, sai daga baya in ta bayyana muka yi tawaye kuma a ce za a yi fada da mu a halin an saba mana alkawari. Sai na ce wannan ya gano bakin zara, don haka yau zan bi dare ta internet in kwashe wannan program din adana, sannan kuma za su yi tsaka mai wuya ne ko wani shiri na mukabalar su da suke yi a BBC ne ko a ina za su yi akan wannan matsalar. Ya kamata ku buga musu waya ku tattauna. Shin idan anan Zaria kake akwai makaranta ta gwamnatin tarayya ta ƴan mata, kaje ka ga gwamnati ta iya wadata su da abincin da ta yi alkawarin za ta ba su, da littattafai, da ruwan sha, da na wanka, da na wanki. Barewa kwaleji, uban kowa barewa ya yi a arewa, uban kowa ka taba a arewa barewa ya yi. Kaje ka nemi fassarar me nake nufi da uban kowa. A arewa uban kowa barewa ya yi ga ta nan, amma me yasa aka bar ta haka? Yanzu yaran nan na barewa sun zama fitina ga mutanen anguwanni irin wannan, har haura katanga suke yi su je su ainihin kwakulun ruwan rijiya. Babu ruwa a cikin makarantar barewa. Yanzu barewa babu security. Mun yi barewa college jama'a muna son mu je mu ci abinci, waina ake sayarwa a nan tukur-tukur. In aka kama ka kaje ka sai waina a waje ka ci ka shiga uku. Sai aka sa a kawo mana wainar ciki, in ma wainar ce sayi. Amma yanzu ɗan barewa yanzu karfe 8:30 na dare ko wani ya dade a Sulma, wani ya dade a gidan video, wani yana can yayi makis da giya. Ba irin shegantakar da ba sa yi. Yara ne ɗan barewa. Har nakan gaya wasu da dama iyayensu in mun haɗu, mutum ya ce a yaro na yana nan a barewa yana karatu, sai in ce aya ba irin barewar da kai bace ba, wani maka dawo da shi. Me yasa sai ka sa gyara makaranta irin barewa? Shagari barewa ya yi, Murtala barewa ya yi, Sardauna barewa ya yi, Tafawa Balewa barewa ya yi, Sarkin Zanzau barewa ya yi. Kai baka ji tarihi ba ne jiya? Jiya Sarkin Zanzau ya cika shekara 36 da hawa mulki, shi ma 37, shi ma barewa ya yi. Me yasa duk aka bar ta lalace? Waɗannan makarantun boko ne aka basu suka lalace. La'asar sakaliya wani lokacin za ka ga ƴaƴan makarantar boarding na gwamnati an ɗora musu masara za su kai niƙa datsa. Su aka ɗora wa niƙa za su kai ta datsa. Me kake tunani waɗannan almajirai da suke yawo ko ɗan kanzo ko ɗan dagwa-dago? An ɗauki hoton guda 17 an ɗinka musu farar riga an sa musu hula kamar wawan sarki an ce wai ga su nan wai almajirai program. Don't be deceived. Kar a yaudare ku. ku rinka lura da kyau. Saboda haka alarran momin nan da aka hira da su guda hudu a murya America ni sun yi mini, sun yi magana mai kyau, suka ce to shi Qur'ani dai ba a hada shi da komai dai kenan. Suka ce abinda muke tsoro ka a zo a fara daga baya kuma a zo bokon yarin jaya, wannan kuma yace kar a zo wata manufar ake da ita daga baya in muka ce mun ki kuma a yake mu. Duk waɗannan maganganun yana nuna maka mai karatun Al-Qur'ani mai basira ne. Sun gama rusko duk fitintunun da aka hada kaf. Saboda haka ba wannan nan abubuwan ne ake bukata ba, in dai da gaske ne. Ita makaranta allo ba ta bukatar komai, abinda ake bukata in dai da gaske ne. Ku karbi shawara daga gare mu, ni graduate din makaranta allo ne. Ku karbi shawara daga gare mu, duk malamin allo a je a gina mishi gida da wadatattun dakuna da katon zaure, a kawo buhunan hatsi a aje mai kawai ayi gaba. Ya katta kenan kawai, ba ruwanka da shi, kar ku sa shi a cikin payroll system, kar ku sa shi a cikin tsarin malaman gwamnati, ba ruwanku da shi, ku gina mai katon gida. Mutumin da zai zo anguwa a bashi aran zaure ya iya karantar da yara 100, me kuke tunanin an bashi gida? Wannan ishi ne kawai. To wannan na daga cikin matsalolin da kullum muke samun kanmu a ciki. In suka tashi yin abu ba sa bincika suwa ne ne kwararrun masana akan abun, sai a samu na dan boko kawai sai ba da shawara. Wai abinda yake tunani haka ne zai hana bara, haka ne zai hana bara. To ba girin girin ba dai mai Allah ya kyauta. Saboda haka jama'a kun ji wannan malai yake cewa as-sabi'a fa'ida ta bakwai al-anna al-mu'akha ko nawatul li takwin al-mujtama' al-islami. Ita wannan yan uwantaka da annabi ya hada, to nawa kamar wani kwallon dabino ne, kamar wani tsuro ne, kamar wani iri ne, domin samar da al'umma musulma al-jadid sabuwa. Zalika abinda yasa ku anna al-mujtama'at al-mustaqirra al'ummar da take tabbatacciya al'umma la taqumu ala al-furqa, ba zai yi su tsayu akan rabuwar kai ba, wan niza da jayya wal ikhtilaf da kuma sabani, wa inna ma taqumu ala al-ukhuwa. Idan ana son a samar da al'umma to sai an tabbatar da al'umman nan tana da yan uwantaka, wat ta'abud kuma tana karfafa juna, wat takaful sannan suna lamunce wa juna, wato ni ina zaune da kai makwabcinka ne ni, duk inda naji sharri zai taho maka in kare kai, kana zaune kai makwabci na ne, duk inda kaji sharri zaka to zai taho min ka kare, shine at-takaful wat-ta'awun da kuma taimakon juna. Wa hadha yu'akkidu ahammiyati hadhihi al-umur, wannan yana nuna maka muhimmancin waɗannan al'amura, shine karfafa juna, lamuncewa juna, taimakon juna. Fi hayatina al-yawmiyya, a cikin rayuwarmu ta yau da gobe, duk wanda zaka zauna da shi a gari daya to kuna neman waɗannan abubuwan ga junanku, kuna neman ku karfafi junanku, kuna neman ku rufawa juna asiri, kuna neman ku taimakawa juna. Fala budda an yabqa al-mujtama muta'akhiyan, dan haka dole ne zamantakewa al'umma ta zama a cikin yan uwantaka, muta'abidan ta zama tana karfafa juna, muta'awinan tana taimakawa juna, mutakafilan kuma tana lamuncewa juna daga duk wani makirci. Duk wanda zaka zauna da shi gari daya ko anguwa daya ko gida daya ko ma'aikata daya, kai ko mota daya ce zaku zauna da mutum, idan babu waɗannan abubuwan ko akwai hadari. Shi yasa kaga wasu motocin haya ake hana buga waya a cikin su. Me yasa? Saboda wani yana nan yana buga waya a cikin motar, amma yana hada kai da wasu ne da ke daji waɗanda za su tare ku, yana bayyana musu kun iso wuri kaza, kun iso wuri kaza, kaga babu takaful kenan. An fahimta? a daidai lokacin da wannan musiba za ta same ku shi zai janye jikin shi je kwanta cikin waɗannan mutanen dan ƴan uwan shi ne kaga ba zai taimaka muku ba babu ta'abud ba zai ce kai e boye kudinka mun kusa akwai ƴan fashi ina fata an gane saboda haka hatta zamantakewar mota tana buƙatar wannan wanda yanzu za a shiga yanzu za a fita balle ga gida ga gida ga anguwa ana zaune gari daya ana zaune kwararo daya lallai ne daga nan zaka gane muhimmancin wannan abin da annabi yayi akan a hada ƴan uwantaka ka rinka jin wani dan uwana ne shi kuma ya rinka jin cewa wani dan uwana ne shikenan zaman lafiya ya faru as-samina darasi na takwas wanda ke bayyana fa'ida daga cikin fa'idoji na wannan ainihin ƴan uwantaka nalhazu fil mu'akha bainal muhajirin wal ansar wajen wannan ƴan uwantaka da annabi ya hada ta muhajirai da ansarawa muna fahimtar annal ansara kanu ko yu'thiruna ikhwanahum al muhajirin ala anfusihim sun kasance suna fifita ƴan uwansu muhajirai a kansu kama yaqulu ta'ala kama yadda Allah yace wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa sukan fifita muhajirai a kansu koda suna da buƙatar wannan abin da suka fifita su akai wa kana almuhajiruna to su kuma muhajirai sun kasance yata'affafuna suna kamewa ba su da kwadayi daga an mika ka amshe ka zuba aljihu ga Allah ya saka da alheri Allah ya baka da alheri kai kenan da an sake mika baka kau da kai ina fata an gane kama fa'ala Abdurrahman ibn Auf kama yadda Abdurrahman dan Auf ya radiyallahu anhu wa hadhihi sifatul muslim to kun ji wannan siffa ce ta musulmi waɗannan siffofin ko dukan siffofin musulmi ne in wajada asara idan ya samu wadata ya fifita ƴan uwan shi akan kanshi wa in iftaqara in ya shiga cikin talauci fa ta'affafa sai ya kame jama'a kun ji in ka samu wadata ka jawo jama'a a ci idan ka shiga talauci kuma ka daure kar ya zama kana da raki kana da kormato kana da gajan haƙuri as-samina at-tasi'a darasi na tara fil mu'akha dangane da wannan ƴan uwantaka da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hada tsakanin ansarawa da muhajirai al-muzhiru al-haqiqi al-azimu lit-takaful lil-ijtima'i akwai dabi'a ta sarari ta haqiqa mai girma wadda take nuna rufawa juna asiri a zamantakewa wato wannan ainihin ƴan uwantakar ta bayyana wata dabi'a mai girma ta rufawa juna asiri a zamantakewa fil islam a musulunci al-mujtama' allazi ya'tifu fihi al-ghani 'ala al-faqir wurin zamantakewa wanda yake ainihin wato mawadaci zaka ga yana tausaya wa talaka wa yuwasihi min malihi yana diba daga cikin dukiyar shi yana bashi mustash'iran al-wajib yana kuma jin haka din wajibi ne an gane al-mulaqqa alayhi wanda yake aka dora mishi fi hadhihi al-hala a wannan hali shi mawadaci wannan mai shi ai wannan marashi to a irin wannan zamantakewar zaka ga cewa ainihin dabi'a ta rufa asirin juna ta bayyana shi yasa wannan dabi'ar ko jama'a har bayan waɗannan dattawan sun rasu muhajirai da ansarawa ko sai mutanen Madina suka gaje ta idan kai bako a Madina har zamanin su Sa'id ibn al-Musayyib zamanin tabi'ai da bayan su in kai bako a Madina da daddare ko da rana ko wani yanayi kada ka fita nemo abinci ko abin sha wai bakon ya ga cewa ya zo ya matsa maka sai ka zauna kuna zaune da shi sai ka dauki tsakuwa bai lura ba sai ka jefa dama gidan makwabta sai ka dauki wannan sai ka jefa hagu gidan makwabta sai ku ci gaba da hira dan sai ga an kawo gasasshen nama wanda ya kawo nono mai sanyi haka bako bai san me akai ba wannan language din mutanen Madina ne haka suke yaran su yanzu kai an kaga jifa ta san ƴaƴan makwabta ne suka yi rashin kunya ko kun fahimta jama'a amma sai da ya zama a Madina suna da irin wannan rufin asirin kai kana ganin makwabcinka tsakuwa ta fado daga gidan shi to sai ka fara tattalin abincin da kake da shi, in babu sai ka tafi nema, shi bakon shi bai san me ake ciki ba, kaga shine at-takaful al-ijtimai, rufin asiri na zamantakewa, kana kokarin ka rufa mishi, wai bakon shi ma kai ya gane ba shi da shi sai da ya aika aka kawo. Ina fata an gane. Shine mala yake fil mu'akha, a cikin wannan yan uwantaka, al-muzhirul haqiqi, tabi'a ta haqiqa ta bayyana, al-azim mai girma, littakaful al-ijtimai, ta kokarin rufa wa juna asiri fil islam, a musulunci, al-mujtama'i alladhi ya'tifu fihi al-ghani 'ala al-faqir, zamantakewar da zaka ga mawadaci yana tausayawa talaka, wa yuwasihi min malihi, yana diban dukiyar shi yana bashi, mustash'iran al-wajib al-mulaqqa 'alayhi, yana jin cewa wajibi ne aka dora mishi ya bashi, fi hadhihi al-hala, a wannan hali da shi ya samu kanshi na wadata, wancan kuma na talauci, bi khilaf al-mujtama'at al-ukhra, sabanin wasu zamantakewar wadanda ba na musulmi ba, allati ya'kulu fiha al-qawiyyu ad-da'if, wanda yake mai karfi yake cinye mai rauni. Haka annabi ya same su, su da kansu suka fada wa annabi, wani da yazo zai musulunci.